Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodin shi a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masararo Yusuf Abdullahi ne yake muku salama cikin shirin namu na musamman wanda yau zai zo muku daga ofishin muryar Amurka dake Benin Yamai. Shirin wanda cikin sa za a ji cewa headquarters sojojin tarayyar Najeriya ta ce mayakanta na ci gaba da matsakaimi wajen fatattakar 'yan ta'adda a arewa maso gabacin kasar. A jamhuriyar Nijar kuma mataimakiyar daraktar hukumar da ke kula da 'yancin rani ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Ogochi Daniel, na ci gaba da gudanar da ziyarar aiki a yankin Agadez da ke arewacin kasar. Idan kuma muka sake komawa tarayyar Najeriya za a ji cewa gungiyar 'yan baka ta jihar Adamawa ta koka da rashin samun tallafi wajen gwamnatin tarayya da ma ta jihar Adamawa. Har yanzu dai a tarayyar ta Najeriya za a ji wata hira ta musamman da wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja, Madina Dauda, ta yi da wani ƙwararre a sha'anin tara haraji, kuma Hamshakin ɗan kasuwa Orji Philip kan batun gudurin dokar da ta shafi kuɗaɗen shigar da gwamnatin tarayya take samu da zumar ƙarfafa tattalin arziki da ke gaban Majalisar Dokokin Ƙasar. Akwai shirin 'yan ƙasa da hukuma da kuma sharhin jaridun Nijar, amma fa sai bayan an saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Jami'an Amurka sun tabbatar da cewa wata kungiya da aka kafa mai tsayayya da mulkin Afghanistan ta yi rajista da ma'aikatar shari'a ta Amurka domin gudanar da ayyukan tuntuɓa da suka shafi harkokin siyasar ƙasar Afghanistan daga Amurka. Wannan tabbacin na zuwa ne biyo bayan bayanin da kungiyar da ake kira kungiyar nunawa Taliban turjiya ta ƙasa ko kuma NRF a taƙaice ta bayar da cewa ta sami izinin buɗe ofishinta a Amurka. Ali Mezam Nazari, babban jami'in hulɗa da ƙasashen waje na kungiyar, ne ya wallafa wannan sanarwa a dandalin sada zumuntar Twitter ranar Juma'a, inda ya alƙawalin cewa nan ba da daɗewa ba kungiyar NRF za ta faɗa ayyukanta a duk faɗin duniya. Wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya shaida wa muryar Amurka cewa jami'ai suna sane da kungiyar da take kiran kanta kungiyar turjiya ta ƙasa da aka yi wa rajista ranar 26 ga watan Oktoba ƙarƙashin dokar yi wa cibiyoyin ƙasashen ƙetare rajista. Sai dai mai magana da yawun ma'aikatar ya bayyana cewa mai neman yin rajista ne ke yanke shawarar yin rajista, kuma baya buƙatar ɗaukar wani mataki ko izini daga ma'aikatar shari'a Amurka ko kuma wata cibiyar gwamnati. Tawagar sa ido kan ayyukan yaki da annobar COVID-19 ta fadar White House ta faɗa jiya Litinin cewa ana kyautata zaton samun izini daga hukumar yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka na yi wa ƙananan yara rigakafin Pfizer, kuma a shirye ake a fara yi wa ƙananan yara tsakanin shekaru 5-11 rigakafi a wannan makon. Ranar Juma'a hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta Amurka ta amince da yi wa ƙananan yara rigakafin COVID-19 da maganin Pfizer. Yau Talata ne kuma ake kyautata zaton hukumar ta CDC za ta amince da maganin rigakafin da za a ba ƙananan yaran. Sai dai yayin gabatar da bayanan a fadar White House, jami'in gudanarwa Jeff Zient ya ce fadar White House ta ɗauki makonni tana shiri domin wannan lokacin. Ya ce kusan makonni 2 da suka shige jami'ai suka tuntuɓi jihohi domin su yi odar rigakafin da suke buƙata. Sanarwar da hukumar kula da ingancin abincin da magunguna ta Amurka ta yi ranar Juma'a ta sa fadar White House ta fara tura maganin rigakafin ƙananan yara ga likitocin yara da ɗakunan sayar da magani da cibiyoyin aikin jinya a duk faɗin ƙasar. Zients ya ce idan aka sami amincewar CDC za a fara yi wa rukunin farko na ƙananan yara rigakafi gobe Laraba ko kuma nan da ƙarshen wannan mako. A halin da ake ciki kuma kafofin watsa labarai na Miami sun labarta cewa fitaccen mawakin nan John Bon Jovi ya soke shirin wasan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen da ya shirya yi ranar Asabar 'yan mintoci kafin farawa bayan gwaji ya nuna yana ɗauke da cutar COVID-19. Wata tashar talabijin ta Miami ta ce kakakin mawakin ya bayyana cewa an sami mawakin Bon Jovi da ya kammala samun rigakafin COVID-19 da cutar ne bayan da aka yi masa da tawagarsa gwajin gaggawa kafin su fara wasa. Kakakin ya kuma ce mawakin yana jin kuzari, sai dai ba zai yi waƙe-waƙen ba, zai tafi gida ya kwanta. Bon Jovi ya shiga sahun masu faɗakar da jama'a bara da su sa takunkumi su kuma riƙa ba da tazara. Cibiyar nazarin annobar corona ta Jami'ar John Hopkins ta sanar jiya Litinin cewa adadin waɗanda suka rasu da cuta a fadin duniya ya kai miliyan 5 bayan watanni 4 kadai da adadin ya kai miliyan 4. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar jiya Litinin matakan da Amurka za ta dauka na shawo kan dumamar yanayi yayin da shugabannin sama da kasashe 100 na duniya suka hadu a Glasgow domin halartar taron Majalisar Dinkin Duniya kan sauyin yanayi. Biden ya ce Amurka za ta iya cimma gurin da na kafa a wajen taron shugabanni kan yanayi a watan Afrilu da zai rage hayaki mai guba da Amurka ke fitarwa da kashi 50 zuwa 52 cikin 100 fiye da matsayin shekara ta 2005 nan da shekara ta 2030. Za mu nuna wa duniya cewa Amurka ba kawai ta dawo kan teburi ba, amma za ta jagoranci da zai zama abin koyi. Na san ba haka lamarin yake ba a da. Shine yasa nace gwamnati na tana aiki ba dare ba rana domin nuna kudurin mu dangane da yanayi ta wajen magana da kuma ayyukan mu.
To ma da labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai fagen rahotanni. Zamu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya, inda headquarters sojojin kasar ta ce mayakanta na ci gaba da matsagaimi wajen fatattakar 'yan ta'adda a arewa maso gabashin kasar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Wata sanarwa da headquarters rundunar sojan Najeriya ta fitar ta ce dakarunta na rundunar operation haɗin kai na can na ci gaba da fatattakar mayakan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Major Shaibu Umar ya mun karin bayani a madadin babban daraktan hulɗar jama'a na headquarters sojan Najeriya, Brigadier General Nwachukwu.
Bayan sun tabbatar da wannan waje cewa magoya ne nasu, sai ainihin dakarun sama suka ainihin kai hari wannan wajen, inda suka hallaka su 'yan ta'addan da dama, akalla dai sun hallaka 'yan Boko Haram da isuwa guda 37, sannan saura kuma sun tsere da ainihin raununnuka da dama. Sa'annan dakarun saman sun kara kai wani hari akan wa'yansu motoci masu dauke da bindigogi guda 4.
To kome masana tsaro za su ce akan haka? Major Muhammad Bashir Shaibu Galma mai ritaya ƙwararre ne a sha'anin tsaro a Najeriya.
A kullun dai in muka ji samu nasara daga jami'an tsaron mu ko lokaci murna muke. To dama abinda ake tabbadi kenan, abinda aka rasa baya kenan, wato coordination ko rashin haɗin kai tsakanin dukkan su jami'an tsaro ne wanda suke wannan filin daga, wanda aka yi kira su dama su same shi ko ya zama yana tsakanin su su wa'ancan wanda aka sauke kwanakin baya. Amma tunda aka naɗa wa'annan, akwai alaman sun samu gane bakin zaren na haɗin kai ɗin nan, wato coordination ɗin nan tsakanin dakaru duka da na sojojin jirgin ruwa ne na ƙasa ne da na sama, wannan yana taimakawa a samu irin wa'annan nasarori. Dajin sambisa nan da ya zama kamar wani abun tsoro, yanzu ga shi dai saboda wannan haɗin kai da ake da shi ya fara, ko kuma ya nuna alama dai za a samu galaba shi.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla, yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda mataimakiyar daraktan hukumar da ke kula da 'yancin rani ta Majalisar Dinkin Duniya OEM, Ogochi Daniel, ke ci gaba da gudanar da ziyarar aiki a yankin Agadez, wanda 'yancin rani na kasashen Afirka daban-daban ke amfani da shi a kokarin su na zuwa Turai. A wannan ziyara, Ogochi Daniel ta samu ganawa da hukumomin yankin Agadez da ma 'yancin ranin domin neman mafita game da wannan al'amarin na cin rani da mafi yawa ake samun matasan da ke rasa rayukansu a kokarin nasu na zuwa Turai. To sai dai a cewar Muhammad Anaku, shugaban majalisar mashawartan yankin Agadez, bayan sun gana da Ogochi Daniel, muddin ana buƙatar a ciwo kan wannan matsalar, to ya zama wajibi ga hukumar OEM ta ƙara matsakaimi wajen bayar da tallafi.
Harakan nan na migration sai su sa hannu cikin jiki, abinda suke yin nan bai ishe ba. ko migrant bai shi ba mantale ya zo wajen population ayi reconvertir ki wanda suna cikin migration mutane na da ba haka bane insecurity za ta zuwa mu cikin jiha muna kokarin mu kenan su ya kamata su zo su kawo taimakon su kar mutane su shiga yara su shiga cikin terrorism.
To za mu sake komawa tarayyar Najeriya inda kungiyar ƴan baka ta jihar Adamawa ta koka da rashin samun tallafi wajen gwamnatin tarayya da ma ta jihar Adamawa. Ga Salisu Muhammad Garba dauke da ƙarin bayani a wannan rahoto daga jihar Adamawa.
Wasu daga cikin kungiyar mafarauta ko kuwa ince ƴan sakai a gargashin jagorancin sarkin bakan Gombe a jihar Adamawan su ne dai waɗanda suka koka sakamakon rashin samun wani tallafi daga gwamnatin tarayya da ma na jiha, duba da cewar irin kokari da suke yi domin ganin an tabbatar da zaman lafiya a ma yankin da kuma tsaida wasu bata gari masu yin kwanta-kwanta a wasu hanyoyi da suka lalace a jihar Adamawan. Malam Audu Husaini, mataimakin shugaban kungiyar mafarauta a jihar Adamawan a gargashin jagorancin sarkin bakan Gombe, shine wanda yayi mana bayani akan irin kokari da suke yi da kuma fama domin ganin an dakile ƴan fashi da makami da suka yi katutu a wasu hanya da suka lalace a jihar Adamawan.
Ana kwantar da fasinja a kalbin wayoyin su da kudaden su, saboda haka na tara maharbana ba dare ba rana wannan wurin muna aiki. Muna kira ga gwamnatin tarayya, muna kira ga gwamnatin jiha, ku duba ku gani da kafa muke yawo. Bamu da abin hawa, bamu da bindigogin kirki, ƴan ta'adda suna da bindigogi na gari, mu bamu da kayan aiki. Kishin kasa shi yasa muke taimakon kanmu da kanmu. Na kowa da kowa ne, shi yasa muka bar iyalanmu muka fito. Da yanzu ba hiran da nake da ku karfe 2 ne, ba za mu tashi a nan ba yawon nan da muke ayyukan nan namu sai karfe 5 na safe. Ba mu taba samun naira 10 daga taimakon gwamnati ba.
To ko menene ma direbobin da suke bin waɗannan hanyoyi da suka riga suka lalace a jihar Adamawan za su ci akan wannan batu? Isufu Ali direba ne wanda ya shafa shekaru da dama yana tuki, na koyi masa tambaya ko yaya ya ji akan yadda ƴan baka suke kokari a wannan hanyar.
Lokacin baya ba duru, amma yanzu akwai duru. Amma da mun zo muka yi kaya bayan mota, yanzu da bi suna yanka mana baya, suna tsiba mana kaya.
Wannan korafi na neman tallafi da kungiyar ƴan banga karkashin jagorancin sarkin bakan Gombe suka yi, na tuntubi masanin al'amuran yau da kullum kuma malami a kwalejin horar da malamai a jihar Adamawan, wato Dr. Babikwai, wanda ya ce
in ba mu manta ba a lokacin da ake gwagwarmayar Boko Haram da wasu matsaloli na tsaro da suka addabi mutane, kowa ya san irin gwagwarmayar da sarkin bakan Gombe yayi, har wannan ta sa ya lashe zaben zama shine shugaban maharba na kasar Najeriya gabaki daya. To duba da wannan, kaga inda a ce ba hubbasar da suke yi, to kaga zai matukar wuya a ce har an zo, saboda ina da labarin akwai wadanda ma sun nuna sha'awar shugabantan kungiyar maharban amma suka janye a wancan lokacin, wanda yake mun sani wadannan zarata ne wadanda suka sa kansu suke ba mutane tsaro kuma suke taimakawa wajen tabbatar da cewa mutane sun yi bacci idan dinan su a rufe.
A lokacin da nake hada wannan rahoton, nayi kokari domin ci ta bakin gwamnatin jihar Adamawa ko akwai kokarin da suke yi domin ganin tallafa ma wannan kungiya gefen sarkin bakan Gombe, amma dai hakata bata cimma ruwa ba. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To har yanzu dai muna tarayyar ta Najeriya inda wani kwararre a sha'anin tayar haraji kuma hamshakin dan kasuwa Orji Philip ya buƙaci Majalisar Dokokin Najeriya ta ƙara himma wajen amincewa da ƙudurin dokar da ke gabanta domin haɓaka yadda za a sa ido akan kuɗaɗen shigar da gwamnati ke samu da zumar ƙarfafa tattalin arziki. Orji Philip, wanda shine ke shugabantar kungiyar ƴan ƙasa da suka damu da yadda ake sarrafa kuɗaɗen haraji da bunƙasar tattalin arzikin ƙasa, ya zanta da wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja Madina Dauda kan wannan ƙudurin ga kuma yadda hirarsu ta kasance.
Ni ɗan kasuwa ne, amma a cikin kasuwanci ne nake yi. Na je ƙasa da yawa, a ƙasashe da yawa, saboda zan ce ni mabitika abu a gefen haraji.
Bangaren
haraji.
Inda ka kware ke
nan. Inda na kware ke nan. Kai yanzu ina da abin da zan yi a ma mutane ma a cikin Najeriya. Siyasa na ya rubuta abin da ya rubuta. To shi ne muna kai yanzu a wajen Nasarullah Sani.
To ai ba rubutu kaɗai kai ba ko ƙudurin doka ne.
Doka ne.
Yawa.
Ta ce doka saboda me. Da ina magana cewa ina duba me zai muzama kama sauran don na zagagar kasa da yawa na duniya na ga an ba su da wani hanya da suna sam aziki don wanda ana ce toloci ba da magana toloci ba ajira ba toloci sai ce da hikiman da zai mu yi tattali aziki din ba same shi tukuna ba
to wannan kudirin doka naka da ka gabatar ga majalisar wakilai me kake so ka cimma
abun yana da dan wuya saboda maganan kudi kasa da maganan arzikin kasa ba abun da ka tashi rana da ka shiga shi to ka duba abun da sauran duniya suna yi a gefen su ya sa ba sarasan kudi mu kuma muna da dama fiye da sauran mutanen nan a dalilin me ba abun da ba mu da shi kuma ba abun da dan Najeriya zai so yi ba zai iya yi ba sai dai ya ki aga nan national inspector general for tax crime commission din na sa kata ba wai federal revenue ba sayin aiki dede ba bu da kawo ne ba ina magana abun da na yi a gefe kasa da yawa na duk duniya aga in kaje Australia suna da ATO Australia Tax Office suna da Inspector General of Taxation / Ombudsman yaya ana yi da wanda suna yin biyan haraji kana sun kuka saboda gaskiya ba yin biya maka haraji gaskiya a Nigeria wasu suna biyan su hudu abun da ya kamata su biya daya a haraji kuma wanda suna biya irin wannan harajin nan yawancin talakawa ne yawancin ma'aikata ne to saboda haka idan wanda suna biya haraji ba su ji dadi ba da gaskiya ba zan gaya maka gari ba zai taɓa zauna lafiya
a takaice kai kana so a kafa hukuma ne na musamman wanda zai sa ido a harkar gudanar da haraji a ƙasa
haka
Mr. Oji Philip Oji ba ka ganin wannan aikin sa ido shine hukumar karɓar haraji na ƙasa ya kamata su riƙa yi ba sai an kafa wata hukuma na musamman ba
na ji dadin wannan tambaya akwai act nasu da ya ce ya kamata suna da inspectors and evaluators and auditors to suna yi dan kireni aiki a gefe auditor amma ba su da inspection and auditor mean evaluation
yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kori zai gabatar da shirin yan kasa da hukuma
hada kai ba wai hada ba ke ba ai zaman boko ai cuta ba daula kantar da mutane ba ko zalunci da fashin kai ba
Masu saurare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
aikin an jima da fara shi amma kuma har yanzu abu ya kici ya cinyewa dan ina ga kodan gatin ma ba karasu da aikin nan ba
da yawa wasu hayi suke kwara kafa saboda rashin hanya in an yi ruwa kuma hanyar ba mata biwa
roƙon da zamu dai gaskiya ya kamata sai su dawo su mai da hankali akan aikin nan domin su taimaka al'umma domin dan haka muka zabe su
dan hanya nan akalla akwai sanata guda hudu wadda mazaban su ta shiga cikin hakin hanyar nan da kuma ƴan majalisar tarayya akalla guda hudu zuwa biyar wadda su ma ta shafe su a wannan guri
masu ware al'ummar yankunan kananan hukumomin gaya da ajin gida jahun da kafin Hausa da ke jihohin Kano da Jigawa kenan a yankin arewa maso yammacin Najeriya suke kokawa akan tafiyar hawainiya da aikin sake ginar hanyar mota da ta ratsa waɗannan yankuna wadda gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi a dakace mu
daga zaran ga abu ya tashi an shawar ta bisa kaushe shi koko a tsaya kan samun shi hadakai ne babban har sashi hadakai ke nan ya wakana domin kwa abota ya zauna daga nan kai shi zai amfana a ji daɗi sannan a yi murna
madalla masore batun inganta hanyoyin sufuri domin inganta zirga-zirgar bani adama da nufin haɓaka harkokin tattalin arziki da zamantakewa na cikin manyan kudurorin nan da ke kunshe a cikin daftarin ci gaba mai dorewa da ake yi wa lakabi da SDGs a shekara ta 2015 ne kasashen duniya suka rattaba hannu akan wannan daftari da alƙawarin aiwatar da shi gwargwadon iko Najeriya na cikin jerin kasashen duniya da suka sanya wa wannan daftari hannu musamman la'akari da cewa tana cikin kasashen duniya masu tasowa da ke fama da ƙalubalen ci gaba ciki kuwa har da bangaren sha'anin sufuri kimanin shekara guda da 'yan watanni kenan gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada kwangilar sake gina wata hanyar mota da ta tashi daga yankunan kananan hukumomin gaya da ajingi a jihar Kano kuma ta sada su da takwarorin su na jahun da kafin Hausa a jihar Jigawa mai makwantaka da Kanan amma mazauna waɗannan yankuna na kokawa kan yadda aikin ke tafiyar hawainiya
sai Ismail gaskiya aikin dai gaskiya na tafiyar hawainiya ba wai tafiya ke sosai ba kai yanzu kamar ban ce ma kai aikin ma ba a yin kamar shi
to me za ku ce wa masu rar dake
tai maka da aikin yanda aka ce an bada wannan aikin a zuwa shi gaba dai
kuma shi ne ya fara yanda kuke so a ci gaba dai
saboda mai jami'i dadin rayuwa akwai hanyoyin da suke ciga kan karkara da wannan zuwa mara salafiya fi shigo a gidaje da sauri yan kasuwanni su je duk da abin nan ba a duk aka wata aka lokacin kallon mari
Usman suna ana yin aiki amma dai ba tafiya amma dakan an da ko yana tafiya amma yanzu ba tafiya ya dan zai gaske
to yanzu aiki yana tafiyar hawaya ya kuke ji
ba ma jin dadi wannan tunda mu yan kasuwa ne muna bin hanya da ramuka
me za ku ce wa mahukunta
ai mana adalci a ƙara samu
nan kana ga fasa karamar hukuma din aikin an jima da fara shi amma kuma har yanzu abu ya kici ya kicinyewa dan ina ga ko dan gatin ma ba a ƙara so da aikin nan ba mare da a ce sun maida hankali akan aikin ina ga da yanzu an wuce wannan babu ba shi ake yi kayan aikin dai za a iya cewa akwai motoci a gefen titi haka to amma dai bayar da haka dai ba wani abu da zan ya ƙara ce ma akai domin dai amma dai motoci akwai su a gefe a aji tabbas amma dai gaskiya ba aikin yanzu ya tsaya
ya kuke ji da ya dadi
gaskiya ba ma jin dadi domin muna so struggling daga nan zuwa ajin zuwa kafin Hausa kana ta zuwa kasuwa kullun sati sai ka je ni kuma akwai ramuka da yawa a hanya kullun mutun yana tafiya ransa ba a kwance ba ga mutane suke hutuwa daga lunguna haka ana so a yi emergency a je asibiti ko zuwa kasuwa haka in ka tafi sai ka bata lokaci sosai a hanya roƙon da zamu dai gaskiya ya kamata a ce su dawo su maida hankali akan aikin nan domin su taimaka al'umma domin dan haka muka zabe su abin da ya kamata su yi mana kenan kuma tun da sun da alƙawari ya kamata sai sun ci
su ma dattawa a waɗannan yankuna na ci gaba da nuna damuwa kan yadda wannan aiki ke gudana Alhaji Bala Safiyani Jahu na cikin matasan dattawan yan siyasa
daga radda muka waye gari muka je gwamnatin tarayya ta bada aikin hanyar nan daga konar gamayin zuwa kafin Hausa zuwa Jahu zuwa Ajingi har zuwa Gaya duk talakan da yake wannan hanya yayin murna matuƙa gaya sosai amma abun bacin rai shine hanyar ba ta tafiya yadda ya kamata aiki kuma ba shakka mutane ba sa jin daɗin irin yadda aikin baya tafiya
amma ka ce baya tafiya kamar ya baya tafiya
to aikin dai har yanzu bai bar kafin Hausa ba bai ma shigo cikin karamar hukumar Jahun ba ya taɓa karamar hukumar Niger kaɗan amma har yanzu bai zo karamar hukumar Jahun ba barantana ya zo karamar hukumar Niger sannan kuma ya tafi shiga karamar hukumar Gaya kuma aikin nan an ba da shi tsawon shekara biyu kawai yau kusan shekara guda amma aikin baya tafiya
ma'ana lokacin da gwamnati ta bayar an alƙawarta cewa aiki cikin shekaru biyu za a kammala
alƙawarin da aka yi da yadda aka bada aikin agreement din da aka rubuta yarjejeniya haka aka bayar yau kusan shekara guda ba a ci kashi daya daga cikin kashi uku na aiki babu shakka kiran da za mu yi sai dai mu kira ga su kansu zababbu musamman sanatoci dan hanyar nan akalla akwai sanata guda hudu wadda mazaɓar su ta shiga cikin hakin hanyar nan da kuma ƴan majalisar tarayya akalla guda hudu zuwa biyar wadda su ma ta shafe su a wannan gurin to kaga dole mu kira gare su idan aikin nan matsala da gwamnatin tarayya ne to ya kamata a bindiddigi a samu menene rashin tafiyar wannan aikin aiki ne wanda ya kamata a ce a yanzu dai an ci rabin sa ba amma a kashi uku ba a kashi ɗaya ba ma to da haka muna kira ga sanatocin mu da muka zaɓa na wannan area da wanda ya fito daga mazaɓar nan tamu ta kasar Hadejia da wanda ya fito daga mazaɓar nan tamu ta karamar hukumar Jahu wato masarautar Dutse kenan da kuma wanda aka zaɓa shi kuma ya fito daga masarautar Ringe da kuma na Gaya domin kusan sanatocin nan guda hudu duka talakawan za su amfana da wannan aikin hanya hanya ce ta kasuwa hanya ce ta kai abincin gona zuwa kasuwanni hanya ce ta al'umma masu dimbin yawa mai tarihi hanya da aka dade tare da ita amma yanzu in ka tashi tafiya daga iya kafin Hausa kace zaka zo Jahun sai ka yawa dai baka zo musamman an yi ruwa in kuma laifin nan na dan kwangila ne to ya kamata a neme shi in dai an bashi haƙƙin sa to a gaya masa aikin nan ya kamata a tsaya a yi shi don mutane su amfane shi
to nan gaba a cikin shirin za mu ji abinda yan gwagwaran mayar shugabanci na gari ke faɗi akan wannan lamari kana daga bisani mu ji ta bakin guda daga cikin wakilan waɗannan yankuna a majalisar dokokin Najeriya a dakace mu
duka za a so shi ya inganta kasa ta tarar da wadansun ta za su yi sha'awa su yarje ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka.
Madalla masore kumar Misbahu Basirka shine jagoran gamayyar kungiyoyin gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a jihar Jigawa yace za su gudanar da bincike akan wannan aiki na sake gina hanyar gaya zuwa Ajingi zuwa Jahun zuwa Kafin Hausa a jihar Jigawa
zan tashi tim na musamman wanda suke kula da duba ayyukan hanyoyi da ayyuka manya ma'ana project monitoring wanda suke karkashin Jigawa Civil Society Forum Allah da zan ba su umarni su je dan ci ko su ga yadda aikin take aiki tafiya sannan mu zauna ko mu analysis mu duba waɗanda suke da ruwa da tsaki a hanyar ma'ana hukumomi da ma'aikatan da suke gudanar da aikin da kuma ƴan kwangilan domin mu tuntube su mu ji ƙarin bayani akan me ya faru aiki ya tsaya dan daga nan Allah da mun ji za mu san kuma ta inda za mu kama insha Allah
shi kuwa sanata Kabiru Ibrahim Gaya daya daga cikin mambobi da ke wakiltar waɗannan yankuna a majalisar dokokin Najeriya na cewa
a lokacin da nake chairman a wata wannan hanya daga Ajin zuwa Kafin Hausa saboda haka anan muka fara zaka amma yanzu tun da ba na chairman an cire amma muna kokari mu sake sa kuɗi a cikin wani aiki akan wannan insha Allah
kuna da masaniya cewa aiki ya da
mun da mu aiki mu kira wadan gwamnati mu sa yi bari idan kudi ne babu da ba bashi ba mu zo mu roƙo a samu ta bashi da aiki ba amma yana da muhimmanci a wurin mu kore da gaske.
Sanata Kabiru Ibrahim Gaye kenan dan majalisar dattawan Najeriya kuma shine cikamakin shirin yan kasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa.
To madalla yanzu kuma ga Sule Mumuni Barma dauke da sharhin jaridun Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta rawaito cewa shugaban kasar Nijar Mohamed Bazoum na can birnin Glasgow na kasar Birtaniya inda yake halartar muhawarar kasashen duniya a ci gaba da tantauna hanyoyin magance ko kuma takaita illolin canjin yanayi COP26. Yarin ta ce taron wanda aka fara a jiya Litinin 1 ga watan Nuwamba wata dama ce ta sake jaddada alƙawla akan buƙatar bayar da gudunmuwa wajen rage dumamar yanayi a wannan lokaci da masana ke ƙara jan hankulan shugabanni game da abubuwan da ke barazana ga rayuwar bil'adama da muhalli. Jaridar Lanketer na cewa hukumar yaƙi da cin hanci halsiya ta ƙaddamar da bincike domin bin sawun wasu kuɗaɗen tallafin ƙasar Jamus miliyan 13 na sefa waɗanda suka yi ɓatan dabo a kamfanin takin zamani na ƙasar Nijar wato Kaima. Jaridar ta ce daga lokacin da aka kafa Kaima wato shekarar 2011 kawo yau an yi ta raɗe-raɗe a game da yadda ake tafiyar da lamura saboda rashin hasken da ake zargin daraktocin da suka shugabanci kamfanin a tsawon waɗannan shekaru. Mafari kenan hukumar yaƙi da cin hanci ta dage da bin diddigin yadda harkoki ke gudana a Kaima kamar yadda a wannan karan hukumar ta fara haska fitila don tantance inda aka shiga da waɗannan kuɗaɗe da Jamus ta bayar da nufin a taimaki talakawa. Jaridar Air Info ta ce kwamitin tsaro na gundumar Bilma da ke yankin arewa maso gabascin Nijar ya kafa dokar hana zirga-zirgar babura da motoci kilar pickup a kewayen mahakar zinare ta Jado. Janar ta ce kwamandan askarawar rundunar Durkune ya shawarci mambobin kwamitin akan wannan bukata sakamakon lura da yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake ciki inda hare-haren 'yan bindiga ke ƙara yawaita a baya-bayan nan a wannan yanki mai iyaka da ƙasashen Libya da Chadi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na musamman wanda yau ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke Birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake cewa ku kasance lafiya daga nan Birnin Yamai.